الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina 16 ga watan safar jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ta daidai da 1 ga watan 9 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain na Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 7 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta ayoyi guda 2 da suke cikin suratul Kahfi aya ta 80 zuwa ta 81 wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhikahuma ughyanan wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأننا آيوي منجي فسر سوء نبي صلى الله عليه وسلم أحاديث دا أبي بن كعب يرويته ياتي ونن يارو خضر يكشي أن الله تعالى ياساتن رنجيني ترنزاني أن دبي أنشيش أنها لتشيش أمسين كابولي دا هكو قودا يارا يو zai tirsasa ya kuma afkar da iyayensa su fada duhyanan wa kufara mun ji kuma maganar da Qatada ya fada game dai da kisan da Khadir yayi wa wannan yaro sannan mun karanta maganar Malam As-Sa'idi game dai da shi wannan yaro wanda ainihin wato aka kashe shi tun yana yaro dan a hutar da iyayensa mu'minai wa'inda in ya girma zai sa su cikin damuwa sannan mun karanta ayar cikin suratul ankabut aya ta 8 wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun karkashin wannan ayar ma mun ji tafsirin ibnu ashur abinda ya fada game da waɗannan ayoyi da kuma ainihin wato wani usulubil jadali da ainihin wato Allah ta'ala ya jefa a cikin waɗannan ayoyi musamman game da maganar Abu Jahal ta alaysa min dini Muhammadin albarru bil walidain wannan sai ya nuna cewa ba a komai da ko ina ne ake wa iyaye biyayya ba ana musu biyayya cikin abin da bai ci karo da umarnin Allah da kuma na manzansa fa sallallahu alaihi wa sallam qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa in jahadaka idan iyayenka uwa da uba suka tirsasa ka suka matsa maka lamba litushrika bi akan lalle ilalla sai kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda ba ka da ilimi game da shi fala tuti'huma Allah ta'ala yace kar kai musu da'a almujahada kalmar mujahada da aka faɗa a cikin wannan aya wa in jahadaka ana nufin al-ifradu fi bazlil juhudi fil amal wato ƙurewa matuƙa wajen bada ƙwazo da himma wajen yin aiki wannan shi ake kira da al-mujahada mutum ya kai matuƙa ya ƙure wajen ƙoƙarin yin wani aiki shi ake kira da mujahada to idan iyayenka suka dage ƙwarai suka matsa lamba matuka, suka dage tukuru akan sai kai musu wato biyayya cikin abin da yake na shirka ne ga Allah. Ai alaha suka nace li ajali an tushrika bi, saboda cewa sai kai shirka da ni. To Allah ta'ala ya ce anan kuma ba su da ainihin wato haƙi. Wal muradu bil ilm, to an ce ma laysa laka bihi ilm. Me ake nufi da ma laysa laka bihi ilm? Sai ya ce abinda ake nufi da ilm anan fi qawlihi ma laysa laka bihi ilmun, al ilmul haqq, ba ka da ilimi kuma ilimi na gaskiya. Al mustanidu, ilimin da yake da madogara, ila dalilil aqli, zuwa ga dalili na hankali, aw shar'i ko dalili na shari'a, ba ka da shi. Dalili na hankali babu, dalili na shari'a ba ka da shi akan abin da suke tirsasa ka suka matsa lamba akan sai kai na shirka da Allah. Allah ta'ala ya ce karka bi su. Amma idan akwai dalili da hujja bayyananniya da take nuna abin da suka umarce ka, abin da suka tirsasa ka, abin da suka nace akan sai ka aikata din, kana da dalili, dalili na hankali ko dalili na shari'a da ya nuna wannan abun ba shirka bane, wannan abun ba saban Allah bane, to wajibi ne kai musu da'a. Ka koma cikin at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur, mujalladi na 20, shafi na 212 zuwa 214. Wa qala Allah azza wa jal, Allah mai girma da buwaya yace, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li waliwalidayka ilayya al-masir. Wannan tana cikin suratul Luqman. Allah ta'ala ya ce wa wassaynal insana, mun yi wa mutum wasiya biwalidayhi game da mahaifansa, hamalathu ummuhu wahnan, wato mahaifiyarsa ta dauki cikinsa, wahnan ala wahnin, wahala kan wahala, wa fisaluhu ga kuma yaye shi fi amaini cikin shekara biyu. Allah ya ce alishkurli, ka gode mun, waliwalidayka ka kuma gode wa mahaifanka, ilayyal masir, makoma zuwa gare ni tace. Anan Allah ta'ala ya sake yin wasiya, wanda malam a satin da ya wuce ya yi mana bayanin alwasiya, mai ake nufi da alwasiya. Alwasiya shine amrun bi fi'li shay'in fi magibil amir bihi, wato umarni ne na a aikata wani abu kuma ba a ganin, ba a gaban idan wanda ya umarnin ba, shine wasiya. An gane ko? A cikin wannan kalmar wa wasaina da Allah yake ta faɗa akwai at-tahrid 'alal ma'mur bihi, akwai kwadaitarwa matuka akan abin nan da ake ta umarta ka da shi. Can cikin suratul ankabut, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, nan kuma Allah ta'ala ya ma shafe husnan din, wato wa wasaina al-insana biwalidayhi, kawai Allah ya ce mun yi wa dan adam, wato mutum, wasiya game da iyayensa. Ba ma sai an faɗi hisanan ɗin ba, kawai an yi wa ɗan adam wasiya ya kula da iyayensa. Sai aka fara ɗauko wani daga cikin irin wahalhalu da ainihin wato ɗawainiya da mahaifiya ta yi da mutum kafin a dawo ɓangaren uba. Sai Allah ta'ala ya ce mahaifiyar nan tasa ita ce wadda ta ɗauke cikinsa, wahnan ala wahnin, wato wahala bisa wahala, sannan kuma ta yi ta fama da shi har ta yaye shi cikin shekara biyu. Allah da kansa ya ce kai dan adam, ka gode mun bugu da ƙari, kuma ka gode wa iyayenka. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, qala mujahid, malam mujahid ya ce game da hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya ce mashaqqatun, mashaqqatu wahnil walad, wato wahalhalu da ake samu na raunin daukan cikin da. Akwai wahala kware da gaske in ka lura da yanayin da mata suke shiga lokacin da suka ɗauki juna biyu, ko shakka babu zai gaskata maka wannan faɗin na Allah, wahnan ala wahni. Ma'ana mujahid ya ce mashaqqatu wahnil walad, wato wahala da take sha ta irin raunin shi wannan ɗan lokacin yana mataki na farko, marhala ta farko, ita kuma lokacin jikinta bai riga ya karɓi wannan ba, bai saba ba, tana shan wahala sosai saboda wani canji ne ya shigo ta na wani abu mai rauni da ya shigo cikin jikinta kuma yana wahal da ita. Wa qala Qatada, jahdan ala jahdin, Qatada ibnu Da'ama yake cewa hamalathu ummu wahnan ala wahnin, ana nufin jahdan ala jahdin,
wato bakar wahala akan bakar wahala, wato akwai wahala kware da gaske. Wa qala ata'un lil khurasani, malan ata'ul khurasani yake cewa da'afan ala da'afin, ay wahnan ala wahnan, rauni bisa wani raunin. Wa qawluhu wa fisaluhu fi amain, fadin sa da yace wa fisaluhu, sannan kuma da renan sa da kuma yaye shi, fi amain cikin shekara biyu, ay tarbiyatuhu wa irda'uhu ba'da wad'ihi fi amain, bayan an haife shi cikin shekara biyu kuma tarbiyantar da shi, shayar da shi bayan haihuwa sa har tsawon shekara biyu. Wannan shi ma ba karamar dawainiya bace wadda uwa take yi, baka san hannun dama ka ba sai da ta nuna ma, baka san sunanka ba sai da ta gaya ma, baka iya kowane irin yare ba sai da ta koya maka, ba abin da ka iya sai abin da ka koya daga gare ta. Dan haka banda kuma ainin ta nuna ma dama, abinci, hagu, sarki da sauransu duk cikin shekara biyu nan, za ka ga abin da ake ta kokarin, wannan wane kenan, abba, wannan kuma umma ce, wannan yaye ce, wannan kuma gwaggo ce, wannan duk gaba ɗaya za ka ga wannan tarbiyyar shi ne abin da ta ci gaba da yi bayan irin wahala da kwakwa da ta sha lokacin kuma kana ɗauke a cikin jikinta. Sai Allah ta'ala yake cewa sannan wa fisaluhu fi amain, fisal shi ne tarbiya, tarbiyantar da yaro ya ma san sunansa, wa irda'uhu da shayar da shi lokacin da ba shi da wani abu da zai iya ɗaukan nauyin rayuwarsa in ba shayarwa ba, ba shi da abincin da ya wuce nonanta, a nan vitamin C, vitamin K da Z ɗinsa duk a ciki yake, ba abin da zai iya ci na nau'in abincin da sauran mutane suke ci sai a cikin wannan cikin nonanta. Allah ta'ala ya sanya masa duk sinadaran da jikinsa yake bukata. Haka ta ci gaba da yi dawainiya da shi cikin shekara biyu, kama qala Allah ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wal walidatu, iyaye mata, yurdi'na auladahunna, suna shayar da ƴaƴayensu, haulaini kamilai, shekara biyu dindi cikakku, liman arada an yutimma ar-rida'a, ga wanda yake so ya cika ar-rida'a, shayarwa, to cikakkiyar shayarwa shine a shayar da yaro shekara biyu. Wa min hahuna, to daga nan ne istanbata ibn Abbas wa ghayru, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda a gare shi da waninsa, daga wannan ayan ne suka fitar min al-a'imma, daga manyan malamai daga nan ne suka fitar da anna aqalla muddatil hamli sittatu ashhurin, mafi karancin ciki wato dadewar ciki a haife shi wata shida ne. Da haka dan mace ta dauki ciki wata shida ta haihu ba mamaki, mafi kankantar lokacin da za a iya haifar jariri shine wata shida. A cikin wannan ayar wa fisaluhu fi amaini, da Abdullahi dan Abbas da wasu cikin manyan malamai suka yi istinbadin hukuncin cewa ana iya haihuwar yaro cikin aqallu muddatil haml shine wata shida, li'annahu qala ta'ala fil ayati al-ukhra, domin Allah madaukakin sarki a wata ayar ya ce wa hamalathu wa hamluhu kai wa fisaluhu 30 shahra, wa hamluhu da daukan cikin sa, wa fisaluhu da yaye shi 30 shahran, wata 30. Can kuma an ce wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, ga wani lissafi mathematics kenan, cikin wata 30 in aka cire wata 24 saura nawa? Na'am, kaga shi akwai minus a cikin alqur'ani ko an samu minus 30 minus 24 kaga equals to me, equals to 6 ko, to kaga an samu abin nan. To daga nan ne Abdullahi dan Abbas da wani cikin malamai suka ce lallai wannan yana nuna cewa za a iya haifar yaro cikin wata shida, shine mafi kankantar watannin cikin da za a iya haifar yaro. Suratul Ahqaf aya ta 15, wa innama yadhkuru subhanahu wa ta'ala tarbiyatal walidati wa ta'abaha wa mashaqqataha fi sahriha laylan wa nahara. Allah subhanahu wa ta'ala anan kawai ya ambaci irin reno da tarbiyar da uwa take yi wa da, wa ta'abaha da irin yanda wato take gajiya, wa mashaqqataha da irin wahalarta, fi sahriha cikin rashin baccinta, laylan wa naharan dare da rana. Kaga ta rintsa Allah ta'ala ne yasa shi bawan Allah ya rintsa, an fahimta? To rintsa watsa yayi bacci shine yake ba ta dama ita ma ta rintsa ta yi bacci. Rashin baccin sa yana da alaka da nata rashin baccin. Dan haka kaga kenan banda kulawa da tarbiya da uwa ce akwai gajiyarwa. Ka wahal da ita kware da gaske. Li yuzakkira alwalada dan Allah ya tunatar da da bi ihsani hal mutaqaddimi ilai da ihsani da mahaifiyarsa ta gabatar zuwa gare shi. Allah ta'ala ya faɗi haka ne dan a tuna maka, a tuna min, a tuna mana cewa mahaifiyarka, mahaifiyata da mahaifiyarmu ta gabatar da gagarumin ihsani zuwa gare ni da kuma zuwa gare ka. An fahimta tun a karan farko. Kama qala ta'ala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa qul kace rabbirhamhuma, Allah kai ji kansu kai musu rahama kama rabbayani saghira, kamar yanda suka rene ni ina karami. Kaga sun rene ka kafin yanzu kai kuma ka taso ka girma, in tausaya wanne ka tausaya musu. Suratul Isra aya ta 24. Walihadha qala, da haka ne Allah ta'ala ya ce anishkur li waliwalidayka ilayyal masir, ka gode min kuma sannan ka gode wa iyayenka, ilayyal masir zuwa gare ni makoma take, guri na za a dawo. Ai fa inni sa'ajizika, zan saka maka ala zalika, akan godiya da kai wa iyayenka, au faral jaza, cikakken sakamako. Koma cikin tafsirin Ibn Kathir mujalladi na 6 shafi na 336. Wa qala sa'idi, malan sa'idi yake cewa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ay mashaqqatan ala mashaqqatin, ma'anar fadin Allah ta'ala mahaifiyarsa ta dauki cikin sa wahnan ala wahnin, sai as-sa'idi yake cewa mashaqqatan wahala ala wahnin, bisa ga wahala. Fala tazalu tulaqil mashaqqa, mahaifiya bata gushe ba tana dandanar wahala, tana fuskantar kalubale, min hini yakunu nutfan, tun daga lokacin da da ya zaman dugon mani, tun randa aka samu ainihin wato da yana marhala ta farko ta dugon mani, ya shiga cikin cikin mahaifiya ko cikin mahaifa, to tun daga nan ita kuma fa ta fara shiga cikin wahala. Min alwaham, na abun da ya shafi kwarnafi da kwadayi. Alwaham shine kwadayi, an gane ku, tattace kaza take so, kafin aje a dawo ƴan mintuna hatta ji ya fita daga ranta kuma wani abu take so daban. Wannan yanayin dan shigar cikin tun yana matakin nutfa yakan jirkita ta, ya canza dabi'un jikinta. Dan haka yanzu sai ga abubuwan da ba za su yi ba, su kuma shi kuma ita shi take so. Abinda ba lalle ne ya samu cikin sauki ba, sai ta ce shi take so. In aka je kuma da kyar aka samu, ana kawo shi wani lokaci, sai ta ce ko warinsa ba ta so. Ba wani dalili ba ne, ba wata tsurfa ba ce, shigar cikinka shi ne din ya sababa mata wannan canje-canjen. Da haka minal waham shi ne kwarnafi, kwadayi da alama wal marad, ga rashin lafiya. Yawan laulayi za ka same ta, za ka duk mace mai ciki za ka same ta da irin wannan, tana yawan laulayi da yawan rashin lafiya. Wa da'ab, ga rauni. Wa thiqal, ga nauyi. Wa taghayyurul hal, ga caccanzawar halaye. Bacci a kwance ba dadi, ta juya bangaren dama ba dadi, ta juya bangaren hagu ba dadi, ta yi rubda cike ba zai yiwu ba kana nan, ta yi rigingine abun ba dadi, ta miƙe tsaye ba dadi, ta zauna ta yi tagumi, bacci ya ki zuwa, ta kauracewa nau'o'i daban-daban na abinci. Wata in ka ga abin da za ta sa shi a gaba shi ne zai zama abin da za ta dinga ci a matsayin shi ne abincinta, za ka tausaya. Haka ta yi ta fama, haka ta yi ta wahala. Ina fata an gane. Tun daga wannan marhala din ta nudufa, sannan tana nan tana cikin jin wannan yanayi, al'amura duk sun dagule mata, rayuwarta ta zama ba daɗi. Sannan bayan kwana 40 sannan mutum ya rikide, ya tafi kuma stage na gaba, ya koma ainihin wato gudan jini. Nan ma ta sake jin wasu canje-canjen sababbi sabanin waɗanda ta ji lokacin kana nudufa. Ana nan bayan wasu kwana 40 din kuma abin ya sake rikidewa, ya koma alaka, har kuma mutum ya fara motsi. Tunda bayan ya kai mataki na hudu, na uku, wato 43 kamar yanda yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud, to daga nan ne kuma ake busa masa rai a aiko mala'ika ya rubuta arzikinsa, ajalinsa, aikinsa, shaqiyun ne shi au sa'idun. To daga lokacin nan ma ba nutsuwa, ya motsa yayinan, ya motsa yayinan, wani lokacin ya dungule ta a wani guri, in ta dunkule a gurin sai ta kai minti 30 kafin ta motsa. Haka akai ta fama da dauki ba dadi ba da kai da kuma ni, canjawar halaye thumma waj'il wulada, wannan fa duk faso mun tabi ne, ba a fazo wajen cutar nakuda ba, fa ba a zo wajen kuma maganar nakuda ba, wanda anan kuma dama Allahumma sallim sallim ne kawai, rabbi sallim sallim. In ka je yan haihuwa za ka ga duk wanda yake da mai haihuwa a ciki, ka je ka same ka kalle shi kansa, ba fa ita ba fa. In ka je in ka ga an fara murna, to sai an ce ta haihu an fito da jariri, ita ma ta fito, sannan za ga ƴan uwanta, mijinta da sauran duk wanda suke da alaka da ita sun sake sun fara murna, domin suna zaune sun ga an shiga da wata, an fito da ita akan gado ta mutu, an yi wannan ya fa kirga, kuma ita din ga ta tana kallo gadan da aka dauke wanda ta mutu akai ita, kuma aka gyara shi aka dora ta za ta haihu. Ka kusan abin da ke tayar da hankalin mara lafiya ya ga a cikin abin nan, inda yake a kwance ga ana mutuwa, shi yasa aka ce ko dubiya, in aka fahimci baka iya bakinka ba, ka baka kaje dubiya, dan kar kaje ka hargitsa mara lafiya, ya dan fara jin sauki ya fara kama abinci, ka ce wannan fa cuta ita ta tafi da wani, ba a san irin wannan dubiyar, to ita fa duk tana gani fa a gaban idanta, fa a gaban idanta duk tana gani wannan fa, duk in an zo wannan ainihin wato wata in tana bada labari, wata ba labarin ba zai iya bayuwa ba. Waj'il wilada zalikal waj'u shadid, wannan shine ciwo mafi tsanani da ainihin wato ya mace take fuskanta lokacin da ta zo haihuwa naƙuda. To duk wannan shine hamalat, wannan bayanin da malam Sa'idi yayi shine ma'anar wahnan ala wahnin, yaushe aka huta da kai, a wannan marhalar wani hutu aka samu da kai, to kuma da aka zo din bayan wannan naro escape din da aka yi, an yi naƙuda, Allah ya sa da kwana a gaba an haife ka ka zo, ba fa huta aka yi ba fa. Allah ya ce thumma, sannan kuma daga nan kuma za ta sake dorawa, a gaishe ki uwa, daga nan za ta dora, wa fisaluhu fi amaini, nan kuma za ta fara shayarwa kula reno har zuwa shekara biyu da za ta yaye shi. Wa huwa mulazimun li hadanati ummi, yana nan amanne da renan mahaifiyarsa, wa kafalatiha da kulawarta, wa radaiha da shayarwata. Afama ya hasunu biman tahammala ala waladi hadhihi shada'ida, ashe ba zai zama abu mai kyau ba dan uwa ga wadda ta dauki irin wannan wahalhalu masu tsanani game da haihuwarka, ma ashiddatil hubbi, kuma fa da kuma matsanancin so da take ma, ka duba dai a ka'ida za ka ga duk wanda ya wahal da kai baka son sa, haka ne ko ba haka bane? Wanda kawai zai wahal da mutum, kuma ka ga mutum yana son sa dane, kawai zai wahal da uwarsa kuma ka tana son sa. Yanzu ka duba irin canje-canjen da ta shiga, amma babban tashin hankalinta a ce an haifi dan kuma ya zo da matsala, ta manta da duk waccan kwakwar da ta sha, za ka ga kuma irin yanda hankalinta ya kuma tashin, aka ce ba shi da lafiya, ya hado ba lafiya, ya zo da matsala, ya zo da kaza. Duk wanda ya gana maka ya dandana maka, za ka ficewa yake daga ranka. Amma uwa duk da wannan wahala da ta sha game da kai, masifar sanka take, ma'ashiddatul hub, yanzu ba zai zama abu mai kyau ba ga baiwar Allah da ta dauki irin waɗannan wahalhalu da irin waɗannan hadarurruka, tare da kuma matsanancin kauna da take ma, ashe ba zai zama abu mai kyau ba. An yu akada ala waladiha, ala walade, a karfafa wa da, wa yusa ilaihi, ayi wa da wasiya, a kuma dinga maimaita masa, ana jaddada masa wasiya bi tamamil ihsani ilaihi, dan shi ma ya yi kyakkyawar kulawa da kyautatawa ilaihi, zuwa ga wanda ya shige masa irin waccan wahalar.
ashe ba laifi bane dan wannan littafi an karantar da kai tsofai tsofai da kai da gemun ka da kaza dinka ka riga ka girma in dai iyayenka suna na ashe ba makara ba a karantar da kai wannan ba makara ba ba makara ba in dai har wayennan bayin Allah suna raye to komai shekarunka komai yawan iyayenka da jikokinka ba a makara ban an ce ana ma wasiya ka kyautatawa iyayenka shi yasa malai ke ce ashe ba zai zama abu mai kyau ba a yi wada a ci gaba da yi wada wasiya game da wanda ce masa irin wannan dawainiyar ce masa wannan wahalar a wayi gari sai da ya shaki iskar yanci ya nuna kuma ba marar mutunci da kima ba marar alfarma sai ita wallahi lalacewa mutun zai wallahi duk abin da mutun ya kama ba zai albarka ba in mutun yana neman tsiya muraran ta duniya domin daga cikin abinda malamai suka ce Allah baya daga kafa sai an je lahira shine saba wa iyaye da zalunci saba wa iyaye a tun anan mutun zai fara girbar abin da ya shuka a wayi gari wannan baiwar Allah ta zama ba ta da daraja ba ta da kima kana kuma jin ba matsala ka koma cikin tafsiru sa'idi safha ta 648 wa qala ibn atiyah rahimahullah ibn atiyah rahimahullah yace sharaka Allah fi hadhihi al-ayati al-umma wal-aba fi rutbati al-wasiyati bihima ibn atiyah yake cewa Allah madaukakin sarki a wannan aya da muka karanta ya hada uwa da uba fi rutbati al-wasiyati bihima wajen matsayi da martaba da daraja ta yin wasiya wajen kulawa da su anan Allah madaukakin sarki kamar yanda yayi wasiya ka kula da mahaifinka to haka yayi wasiya ka kula da mahaifiyarka thumma khassasa al-umma bi dhikri darajati al-ham sannan bayan an hada uwa da uba domin ci akai wa wasaina al-insana bi walidayhi nan an hada su su biyu amma wasiya kula da su girmama su mutunta su yi musu ihsani da an gama wannan sai kuma Allah ya kebance uwa da ambato saboda darajar ciki da ta dauka wa darajatir rida da kuma darajar shayarwa da tai maka fatahassala lil um thalath maratiba sai uwa ta samu darajoji da martabobi guda uku walil abi wahidatun shi kuma uba ya zama yana da martaba da daraja guda daya wa ashbaha zalika qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam wannan sai yayi kama da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina qala lahu rajulun lokacin da wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man abar a duk duniya wa zan kyautatawa wa zan yi wa biyayya qal manzon Allah yace ummuk ummak yace mahaifiyarka qala thumma man yace ya mahaifin Allah sai kuma wa qala ummak yace mahaifiyarka qala thumma man yace sai kuma wa qala ummak yace mahaifiyarka qala thumma man yace sai kuma wa qala abaka yace sannan sai kuma babanka aka ambaci uwa sau uku sannan aka ambaci uba sau daya faju'ila lahu rubu'u min al-mabarra kal aya sai aka sanya masa wannan nagartar da biyayyar sai aka sanya masa ita kashi hudu a wannan hadithin kal aya kamar yanda yazo a wannan ayar uwa uku uba daya uwa uku uba daya ina fata an gane an abi hurairata radiyallahu anhu qal lamba ta uku ko jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine dai hadithin da muka karanta wani mutum yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah man ahaqqun nas bi husni sahabati wane ne mafi cancantar mutane wajen in kyautata mu'amala in kyautata zamantakewa da shi waye yafi kowa haƙin in kyautata wajen zama da shi a cikin mutane qala ummak fazala yace mahaifiyarka qala thumma man yace sai wa qala thumma ummak yace sai kuma mahaifiyarka qala thumma man yace sai kuma wa qala thumma ummak yace sai kuma mahaifiyarka qala thumma man yace sai kuma wa qala thumma abuk ko kuma thumma ummuk ummuk bi dhammil mim kenan thumma abuk yace sannan sai kuma mahaifinka
rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi na 5971, Imam Muslim hadisi na 2548, a lafazin Muslim man abar shine wanda mu karanta a can, man abar ko a wannan kuma man ahqqu an-nas bi husni as-suhba. Wa qala ibn Ashur rahimahullah, ibn Ashur rahimahullah yace wa jumlatu hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, wannan jumlar da Allah yace hamalat ummuhu wahnan ala wahnin fi mawdi'i at-ta'lil lil wasiyyati bil walidain, an kawo wannan jumla ne a daidai gurin wato at-ta'lil dalili da kuma sababin lil wasiyyati bil walidain, na yin wasiya game da iyayen nan guda biyu. A wannan ayar kamar a wannan jumlar an faɗi dalilin da yasa aka yi maka wasiya game da mahaifinka da mahaifiyarka, qasdan ta'kidi litilkal wasiya, da nufin karfafa waccan wasiyar, li anna ta'lil al-hukm, domin kawo dalilin hukunci, yufiduhu ta'kidan, yana ƙara wa hukuncin ƙarfi. Ba kawai aka yi ka kyautata iyayenka aka yi shiru ba, sai aka kawo me yasa aka ce ka kyautata iyayenka, sai aka kawo wasu aikace-aikace da wasu wahalhalu da suka yi maka, wanda ake ganin babu abin da ya kamace ka irin ka yi musu kyautayi kamar yadda suka yi maka. To kaga kenan dalilin yin wasiyar shine, sai aka ce hamalat ummuhu wahnan ala wahni, mahaifiya ga irin dawainiyar da ta yi, ga irin wahala da ta yi da kai. Da haka domin idan aka kawo dalilin da yasa aka yi hukunci, to yana ƙara wa wannan hukuncin ƙarfi a larabci. Wa li anna fi madmuni hadhihi al-jumla, kuma in ka kalli abinda wannan jumla ta kunsa, li anna fi madmuni hadhihi al-jumla, domin abinda ke kunshe a cikin wannan jumla, ta hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ma yuthiru al-ba'itha fi nafsi al-walad, akwai abinda zai motsa ya kuma sosa zuciyar da ala an yabarra bi ummihi, akan ya kyautata yayi uwarsa biyayya. A cikin wannan jumla ta hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, wannan jumla akwai abin da zai motsa a zuciyar da ne ga dacewa da wajibcin yi wa uwarsa biyayya. Wa yattabi al birra bi ummi bi abihi, kuma ya bi kyautata wannan kuma ga mahaifinsa, ma'ana bayan ya kyautata wa uwa, sannan wa yastatbi albirra, ya ci gaba da biyowa da wannan biyayyar bi abihi ga mahaifinsa. Wa inna ma waqa'a ta'lilul wisaya bil walidain bi dhikri ahwalin khassatin bi ahadihima wa hiya al um, wa inna ma abinda yasa kawai waqa'a ta'lilul wisaya bil walidain, wato dalilin da yasa aka yi wasiya game da kyautata wa iyaye, yazo bi dhikri ahwalin khassatin, ta hanyar ambaton wasu halayya, wasu halaye na musamman, bi ahadihima, da ɗaya daga cikinsu yake banta da shi, wa hiya al-ummu, ita ce uwa, iktifa'an, an kawo maka haka ne dan wadatarwa da gamsarwa, bi anna tilkal hala, da cewa irin wancan halin da aka baka labari wanda mahaifiyarka ta yi fama da shi lokacin kana tare da ita kana cikin cikinta, taqtadil wisaya, to wannan irin abin da aka faɗa na wahala da ɗawainiya da uwa ta yi da kai, wanda wannan ya sa aka yi wasiya ka kyautata mata, to a lokaci guda kuma wannan ya wadatar wajen wannan halin a yi maka wasiya kuma game da kyautata wa mahaifinka, aidan lil qiyas, domin yin qiyasi. Fa innal aba, me yasa? Domin shi ma uba fa, yulaqi mashaqqa, ya ɗanɗani wahala fa. Duk lokacin da ita ta ce wash saboda jiki, to shi ma fa sai ya ce wash a aljihunsa. Dan haka wash dinta tana da alaka da wash dinsa, ko kun lura da wannan? To shi yasa irin wasiyar da aka ce ayi game da ita, karka ce to ayi ita kadai aka faɗa, kamar shi bai yi maka wata wahala ba kenan, kamar shi babanka ba wata gudunmawa da wata rawa da ya taka wajen rayuwarka, a'a. Sai aka ce irin waccan wasiyar da aka faɗa ga halin da mahaifiya ta shiga, to duk wannan halin da ta shiga tare da mahaifinka ta shiga, in asibiti ne shi ya kaita,
in kudin magani ne shi da haka duk lokacin da tayi wata ƙara tayi wani complain to wannan complain din shi ma sai aljihunsa yayi complain na fata an gane domin shi kansa uba yulaqi mashaqqa shi ma ya ci karo ya fuskanci wahalhalu wa ta'aban da gajiya fil qiyami ala al-um wajen tsayawa da kulawa da ita kanta uwa din ita kanta uwar kulawa da ake kula da ita din waye kula da ita shi mahaifin ne da haka tun daga lokacin da mutum yake marhala ta farko ta cikin nan bata cin kaza a kawo kaza duwa yake wannan shi ne shi sa za ka idan mutum ba shi sa za ka in mutum yaro ne irin sabon auren nan kuma aka samu wannan iyaye sai sun banda horo da aka baka na zamantakewar aure to sai an kuma zaunar da kai an baka horo na in mace ta shiga cikin wannan marhalar in ba haka ba yanzu mutum zai zama dan sababi zai dinga ganin kamar renin wayo ne kamar ba a sanya huta ne kamar kaza ita tana jin yanayin da take ji ne shi yasa sai an zaunar da mutum kuma an ga mace fa in aka samu irin wannan yanayin sai an yi hakuri domin za ka ga abubuwan kai ma kana ta yi kamar ba a tausayinka aljihunka shi ma yana nan yana ta fama da mashashara saboda yanayin da ita kanta ta shiga tana fama da mashashara aljihunka yana fama da mashashara ina fata an gane a daidai wannan lokacin za ka ga shi kansa namiji ba karamar wahala yake sha ba wajen tsayawa da kulawa da lafiya da walwala da farin cikin ita kanta uwa lokacin da take cikin wannan marhala din litata makana me yasa uba yake dagewa ya zage dan uwa ta samu dama mina shugul bi diful wajen shagaltuwa da wannan dan fi muddati hadanatihi wajen lokacin kula da shi wato renansa lokacin da ta cire yayi bayan gari za ta wanke masa to shi kuma an jefa man naira 100 sa a cikin dustbin don ba yan cire pampers ba to wani yaje wajen mai kance ce ni wannan masifa na rasa wa kirkiro ta mu duk iyayen mu ba su samu na wannan ba nafkin aka yi mana amma kaga mu duk abin nan to da naira 50 ne shi ma yanzu farashi ya hau kansa shi ma yanzu pampers din kuma kaga shi ma kamar 3 square meal ne sau uku ake sa shi ko za na safa da ban ato jariri ne ai shi jariri ba ma abin nan tunda kullun cikin zuwa masu barka da kullun su ake a ganshi cikin tsafta cikin kula da haka yanzu ya bata wannan anji ya fara tsami za a daye shi ne naira 100 ta gama aiki za a jefa ta dustbin sai a sake jawo wani aleda sai a kuma bude shi a kuma sa masa bayan minti 30 awa daya ne shi ma yayi fitsari ya bata shi sai a kuma daye shi a naira 100 ta tafi sai a kuma jefa shi a abin nan to kaga shi kansa wannan yanayin shi ma namiji yana ji a cikin sa an gane ko yawa haka in aka zo wajen renan nan wani lokaci za ka ga wani nonon da uwar take shayar da shi baya isa wallahi wani anan in gaya ma irin gwangwanin nidan da ya shawo ya shanye wallahi Allah ne kadai ya san yawan su wani a cikin mu nan in gaya ma wallahi nido da ya shanye babansa ya shawo wahala wajen siyo madaran nido saboda ko dai mahaifiyar ta zo ya zamto maman ba shi da lafiya ko kuma ruwan nonon ba ya isa sa dole sai an hada masa da nani take ko wace ce wata madara da ake baya abin nan ka gani ko nan aljihunka yana ta nanewa shi kuma yaro yana ta an bayyanta ko wannan fa ka dauka yaro lafiyar sa kalau wanda kuma galibi jarirai saboda garkuwar jikin su ba ta da karfi ba su cika lafiya buni kaji kaza buni ba kaji kaza kuma duk inda aka kai shi asibiti aka dan yin rubuce likita yayin wannan watsatsalan sai kaji 2000 da ka mika kaji sai a ce 2200 kuma za ga ba gajiyawa ba kosa haka mutum ba zai ce a'a tunda ya siya jiya ko ya siya sa tunda ya wuce shi ba zai siya ba yanzu za ga mutum zai kuma siya saboda da shi da uwar duk sun yi tarayya wajen san lafiyarka da shi da uwar duk sun yi tarayya wajen san rayuwarka thumma huwa yatawalla tarbiyatahu sannan shine wanda ya jikunci tarbiyarsa in aka ce mutum kuma ya kai lokacin da za a sa shi a makaranta to shi ma nan kaga shi ma nan wani ATM machine ne shi ma nan shi ma mutum za ka ga ana ta fita a fita cira a siya maka kaza ayi maka kaza ayi masa kaza ayi masa kaza yatawalla tarbiyatahu wadhabba an kuma shi uba shine wanda yake bawo da kariya azzaban ya kare shi a aqidarsa ya kare shi wato a kokolwarsa ya kare shi a lafiyarsa ya kare shi duk wayennan daruriyatul khams din uba shine wanda yake daukan kawainiya wajen bawo dan sa kariya akan wannan hatta ya buluga ashudda haka fa shi ma uban ba hutu ba zama haka za a yi ta wannan ita tana yi can da jikinta da lokacinta shi kuma uba yana nan ba hutu shi ma yana ta yi da aljihunsa har zuwa lokacin da ya buluga ashudda lokacin da da zai kai karfinsa wayastagani anil is'af lokacin da zai wadatu gabarin jin kai kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya ce wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani saghira kace ya ubangiji kai musu rahama ka ji kansu kaman yanda suka rene ni ina karami fa jama'ahuma fi tarbiyati fi halis sigar da haka sai Allah ta'ala ya hada uwa da uba wajen tarbiyantar da fi halis sigar a lokacin yarinta shi yasa shi ma da ya tashi aka ce rabbirhamhuma kama rabbayani saghira kaga ba uwa ce kawai ta rene shi ba hadin gwiwa ne tsakanin uwa da uba wajen zaman ka abinda ka zama mimma yarji'u ila hifzihi wa ikmali nash'ati wanda wannan shine ya bayu zuwa ga wato shine ya koma zuwa ga hifzihi bashi kariya shi dan wa ikmali nash'ati da kuma cikar tasowarsa falamma zukirat huna alhalu allati taqtadil birra bil um min alhamli wal irda yayin da anan aka ja hankali aka tunatar da da halin da yake hukunta yi wa uwa biyayya na irin wahala da dawainiya na alhamd daukan ciki wal irda da shayarwa kanad munabbihatan kuma wannan sai ya zama jan hankali ne da fadakarwa ila malil abi izuwa ga irin abin da shi ma uba yayi min halatin na wani hali taqtadil birra wanda yake hukunta shi ma kai masa biyayya bihi sakamakon wannan abin da shi ma yayi ala hisabi ma taqtadihi tilka al illa bisa ga abinda waccan illa ko waccan dalili ya hukunta fi kilaihima wajen susu biyan kuwatan wa da'afan wajen karfi da rauni ina fata an gane da haka kaman yanda uwa ta yi wannan uba shi ma yayi shi yasa susu biyan aka dinga maka wasiya wajen ka kyautata wajen kai musu biyayya wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurhan ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا سوره الاحقاب ايه 15 الله تعالى يكما تشوا وصينا الانسان من يوصي غما ده متين من يوا متين وصيا بوالديه احسانا يكلا يكوتتا وايايانسا حملته امه كرها ما هي فيسا فتا دوكي تيكن سا وهلا باين وهلا ووضعته كرها kuma ta haife shi ma a wahalce wa hamluhu wa fisaluhu daukan cikinsa da yayansa 30 shaharan Allah ya ce wata 30 tai tana dawainiya tana fama qala at-tabari rahimahullah imam at-tabari rahimahullah ya ce ya qulu ta'ala dhikru Allah mai girma da daukaka yana cewa wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan ay birran bihima lima kana minhuma ilayhi hamlan wa walidan wa nashi'an wato Allah madaukakin sarki yayi wasiya ga mutun game da iyayensa wajen kyautata musu birran bihima ya musu biyayya lima kana minhuma sabida irin abin da ya faru daga gare su ilaihi wanda suka yi masa hamlan wajen daukan cikin sa da daukan dawainiyarsa wa walidan da haifarsa da aka yi wa nashi'an da kuma tasowarsa thumma wasafa jalla sana'uhu sannan Allah mai girma da daukaka ya sufanta ma ladaihi min ni'matin min ni'mati ummi irin abinda ke gare shi na irin ni'imar mahaifiyarsa wa ma laqad minhu da abinda mahaifiyarsa ta hadu da shi fi hali hamlihi a lokacin daukan cikin sa wa wada'ihi da haihuwarsa wa nabbahu Allah ta'ala ya ja hankalinsa alal wajibi laha akan abin da yake wajibi wajen kulawa da ita alaihi da yake kansa min albir nabiyya wastihiqaqiha alaihi da irin abin da ta cancance shi a kansa min alkaramati na mutuntawa wa jamilis suhbati da kyakkyawar zamantakewa da mu'amala
faqala sai Allah yace hamalathu ummu mahaifiyarsa ta dauki cikin sa yani fi badaniha a cikin cikinta kurhan yani mashaqqa da wahala wa wada'athu kurhan ta kuma haife shi da wahala yaqulu wa waladathu kurhan yani mashaqqa ta haife shi nan ma da wahala ka koma cikin tafsirul qabari mujalladi na 21 shafi na 138 wa qala as-sa'idi malam sa'idi yace hadha min ludfihi ta'ala bi ibadi wa shukrihi lil walidain an wassal awlada wa ahida ilayhim an yuhsinu ila walidayhim bil qawli latif wal kalam layyin wa badl al mal wan nafaqa wa ghayri dhalika min wujuh al ihsan malam sa'idi kenan yace hadha wannan min ludfihi ta'ala bi ibadi yana daga tausayawa da tausasawar Allah ga bayinsa wa shukrihi da godiyarsa lil walidaini ga iyaye hadha min ludfihi ta'ala bi ibadi wannan yana daga cikin irin tausasawar da Allah ke yi wa bayinsa wa shukrihi da irin godiyarsa lil walidain ga iyaye an wassal aulada inda yayi wasiya wa ƴaƴa wa ahida ilaihima ya umarce su an yuhsinu su kyautata ila walidaihim zuwa ga iyayensu kyautatawa da me bil qaulil latif da magana mai taushi lalle ina maimaita ka koyi magana mai taushi wajen mu'amalantar iyayenka ba kowace irin magana ce ake yi da iyaye ba ba kowane irin lafazi ne ya kamata ya fito daga bakinka zuwa ga mahaifiyarka ko mahaifinka ba dan haka sai an zaba alqaulul latif in ka duba wannan yana da taushi amma wannan yafi taushi to sai kai amfani da wanda yafi taushi fiye da wanda yake mai taushi ka kuma auna da kai yanzu irin yanda kake magana da iyayenka akwai alqaulul latif a ciki in babu alqaulul latif to wannan ya nuna cewa ka bujirewa umarnin Allah ta'ala wajen ka kyautata wa iyayenka a magana wal kalamul layyin da magana mai laushi lallausar magana wadda take musu dadi a rai babu kaushi ko misqala zarratin a cikinta babu rashin ladabi ko rashin da'a a cikinta ko mai kankanta sannan wa bazlil mal da kashe kudinka ba kakkautawa barka dauka ka kashe kudi yayi yawa kudin da kake kashewa akan iyayenka su ba su ji kyashi ba sun kashe duk abin da ya kamata su kashe dan ka rayu dan ka zama mutum dan kai zama nagartacce dan haka kashe kudi game da kyautatawa iyaye shi ma kai wa badlil mal ina fata an gane wa badlil mal ta wani malami nake ji ina jin ko cikin satin nan ne yana bayani yake cewa wani an zo rabon gadan sa ya mutu sai uban yake tausaya ya ga ya bar mata da yara yake sai yake cewa malam ya dauka shi ma baya cikin magadan an rungumo wani kudi an bashi aka ce gana ka baba sai yace a'a kar a zalunci kar kai san zuciya kar makallawo kar ka bani abin da ba haƙi na ba wannan dukiya ta marayu ce sai malamin yace to ai karin ai baba wannan ai kadan ne dangane da abin da ya bari a guri kaza da guri kaza da guri kaza kawai sai uban ya ebo kudin ya watso yace bana so yace yana da irin wannan kudin ya banmu a halin da muke ciki yana da irin wannan kudin dama na cewa na yana fama da ciwon ido ya bada kudi a yi masa kaza yaki ya watso kudin yace baya so gado ba aka bashi yace baya so me amfanin sai bayan ka mutu kuma dai wanda baka so ya ci gado wanda bai sha wahalar ka ba bai san cin ka ba bai san rayuwar ka ba bai bada gudunmawa ilmantar da kai ba wallahi sai ganshi cikin magadan ka dumu dumu wa'anda duk ya kamata su ci wahala amma a ce ba su ci wahala wai ba su sun ci wahala ka amma ba su more wa samun ka ba wai kaga mutum yana cewa wai kar su gane samun su saboda kar su dinga zo masa da request wani kaje ya ce ni damuwa ta inda ma ita ce take so amma ita ce aiwa wani yanzu ba ta da alfarma da za ta ce kai wa dan uwanta yanzu baban ka ba shi da alfarma da wani dan uwansa yana cikin damuwa ya ce ka taimake shi sai mutum ya ta wani boye-boye ya ce iyalansa duk sun san akwai wadata gidansa babu maleji rayuwar kashe kuɗi ake a gidansa
amma kullun language din da yake gaya wa iyayensa language ne na babu. Language ne na babu. Abinda kullun nake sake maimaitawa, wannan abubuwan su ne abinda ka shirya wa iyayenka su yi ma. Ina so ka gane wannan abin, duk da kai wayannan tsofaffin wallahi shi ka shirya iyayenka su yi maka. Wannan ka'idar haka, haka ka'idar take. In kana ganin abinda kai daidai ne haka shi ya kamace su, to ba matsala ai. Kai ma zaka haifa kuma zaka kai wannan matakin, iyayenka za su mu'amalance ka kilan wazzan yanda ka mu'amalanci iyayenka.
Ai mun ba da labarin tasa ko? Ko mun ba da labarin tasa ba? Eh wani wanda wato babansa ya kai marhala da tsufan da yana cin abinci hannunsa rawa yake. To dan hakan an zuba mai abinci a cikin plate na tangaran sai ya fashe. Kawai dan sai ake ta gaya masa cewa fa yana yawan fasa tangaran, kawai sai ya fusata. Sai ya je siyo mata tasa. Tasa fa. Siyo tasa yace in ma ta zube ta in ta ma fadi ba abin da za ta. Ashe shi kuma dan sa yana kula. Kullun uban nan sai a zuba mai abinci a tasa. Ana nan a kwana a tashi sai uban sai ya mutu. Da ya mutu sai ya ce wa dan, wai ina tasan nan da ake zuba shi fa wanda yayi mu'amalanci ubansa da wancan, sai yake ce wa nasa dan, wai ina tasan nan wadda ake zuba wa kakanka abinci ba babana abinci, ai ya kamata aje aje kwadda yace, sai ya ce ina wanke ta ma na boye ta, to kai kuma me za a yi da yace, yace so nake kai man ka tsufan dinga zuba ma a ciki. Kamata din kaga gara shi nasa baban sabuwar tasa ya siyo a dinga zuwa mai, shi kaga nasa dan yace aje tsohuwa yana jiran in babansa shi ma ya kai wannan, ya ga yanda yawa babansa, to abin a shi haka ake wa tsofaffi, to shikenan shi ma yana nan ya wanke ta ya koye ta, yace to me zaka yi da ita, a yadda yace a so nake kai ma in ka kai kaman kaka kai ma a dinga zuwa ba abinci a ciki. Kana ganin kaman akwai wani wayo wata dabara da zaka yi wa Allah madaukakin sarki, kar Allah yake kallon kowa, inna rabbaka labil mirsat, ko kai abin da ya kamata ko kai da na sani, an fahimta duk abin da kai kanka kaiwa. Ta wata mahaukaciya da Professor Mansur yake bada labarin ta, ita sunan ta kenan kanka kaiwa, za ta zo ta ce ba ni sadaka, in ka ce ba zan baki ba, ta ce kanka kaiwa, in ta zo ta ce ba ni sadaka in ka bata, ta ce kanka kaiwa, in ka bata kanka kaiwa, in ka hana ta ma ta ce kanka kaiwa. To akwai wata mai abinci da tana yawan bata abinci, in ta bata abinci ta ce kanki ci kaiwa, to ashe wannan kalmar tana mata ciwo ita mai abincin, sai take ganin kamar ta mahaukaciyar nan bakan magana take gaya mata, kullum baki abinci mai kunki gode, kawai sai shedan ya raya sai saka mata cewa bari ta zuba mata guba. A ran nan ta zo ta ce ba na abinci, sai ta ɗauko wannan abincin mai poison sai ta bayar. To ita kuma ga ta mahaukaciya ce da tana mu'amala da yara, suna zuwa wajenta su yi ta wasa, su ba ta duka. Da haka ana ba ta, wani lokaci za ga yara an taso su daga makaranta ‘yan firamare, sai su zo kanki ci kaiwa ba mu abinci, sai ta ce ga abinci nan, sai ga yara ‘yan ƙanana suna ci. Da haka wani lokaci ma za ka ganta da kuɗi, in ka ce ba ni dubu ɗaya, sai ta buɗe kuɗin gaba ɗaya, in ka ɗauka ta ce kanka kaiwa. Shikenan wannan mata tana bata wannan abincin, sai ta je ta samu wurin kayayyakin ta, kawai ta ajiye abincin. A ranar Allah bai kaddare ta da ta ci ba, can sai gashi an taso yara ‘yan makaranta daga firamare, kawai sai yara suka ratso suka ce yunwa muke ji, sai ta ce ga abinci ku ɗauka ku ci. Yara suka ɗauki abinci tas suka cinye, har za su tafi sai ta ce kun ga kwanan dama na babanku ne, ku kai mata. Da haka yara suna tahowa, wasu tana ganin su da kwano, sai ta dafe kai, suna ƙarasowa ta ce kai a ina kuka samu kwano, ta ce kai kiki kai wanne ta bamu, ta ce mu kawo muke daki, amma ba ku ci ba, ta ce wallahi mu muka cinye shi duka, ta ce ai ku kaina na yawa, cikin ƴan mintuna wannan ya mimmike, wannan ya mimmike ƴaƴan da suka mutu. Haka in ka bi su kanka kaiwa, kuma baka bi su ba kanka kaiwa. Na fata an gane. Yawwa, kaka ga kamar ina ta lallaba ka, ina kabisu, amma ba kabisu ba wallahi kanka kaiwa. Wa bazlil mali wan nafaqati wa ghairi dhalika min wujuhil ihsan.
wato da kashe musu kudi wa nafaqati da ciyar da su abinci mai rai da lafiya wa gairi zalika da wannan haka min wujuhil ihsan na fuskoki mabambanta na ihsani zuwa gare su sai mu tashi summa nabaha ala zikri sabab ko abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada fuskuran da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.